sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe 10:11 na safe agogon gundumar Colombia. A wannan rana ta Litinin 12 ga watan Afrilu shekara ta 2021, inda ni Yusuf Aliyu Harande nake jagorantar shirin tare da taimakon Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarin.
Wasu da ake kyautata zato ƴan Boko Haram ne sun kai hari a wasu cibiyoyin kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da yawa, inda suka banka musu wuta, abinda kuma ya janyo damuwa game da rayukan ma'aikatan jin ƙai a arewa musu gabashin Najeriya. Kasar Iran ta zargi Isra'ila da silar daukewa wutar lantarkin da ta faru a cibiyar makaman nukiliyar Iran ta Natanz da ke ƙarƙashin ƙasa. Kasar Japan kuma ta fara yi wa masu manyan shekaru rigakafin COVID-19, yayin da hukumomin Tokyo babban birnin kasar suka sanya tsauraran matakai don daƙile barkewa annobar karo na hudu.
Kanan labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji hanya ɗaya tilo da za a iya kawo ƙarshen rashin tsaro da bambance-bambancen addini ko ƙabilanci a Najeriya.
Sai dai a tun gaba da labari a ce Bahaushe ya mari bayarabe ya tunzare ya miri.
Shi kuwa sabon shugaban kasar Nijar ya fito da wasu sabbin tsare-tsare da suka bambanta da gwamnatocin da suka shuɗe. Ko me hakan yake nufi?
Ku tsaya ministoci na al'umma, ba ministoci ba an yi ku don ku je ku shiga cikin gidajen ku ko ku shiga mota mai kyau ku zamana.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan. Baya ga duk waɗannan, za mu kawo muku shirinmu na ilimi ga kwaɗan Adam, wanda nakan shirya kuma zan gabatar. Amma kamun duk mu kai ga waɗannan, sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu da ake kyautata zato ƴan Boko Haram ne sun kai hari a wasu cibiyoyin kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da yawa, inda suka banka musu wuta, abinda kuma a jiya Lahadi ya janyo damuwa game da rayukan ma'aikatan jin ƙai a arewa musu gabashin Najeriya. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai har-haren garin Damascus da aka kai a ranar Asabar da daddare, amma ana zargin bangaren kungiyar ta masu tsauran ra'ayi da aka fi sani da ISWAP da kai haram. A shekarar da ta gabata, mayakan sun gargaɗe 'yan Najeriya kan cewa za su auna su tare da 'yan kasashen ƙetare idan suka saki suka taimakawa kungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa ko sojoji. Edward Cullen, shugaban shirin ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya, ya bayyana damuwa akan farar hula da ma'aikatan agaji a jiya Lahadi biyo bayan harin na ranar Asabar. Kungiyar agajin kasar Norway ta ce harin ya kawo koma baya ga aikin da take yi, ya kuma yi barazana ga rayukan ma'aikatan jin ƙai da yawa. Kasar Iran ta zargi Isra'ila da silar daukewar wutar lantarkin da ta faru a cibiyar makaman nukiliyar Iran ta Natanz da ke ƙarƙashin ƙasa. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran, Sayed Khatibzadeh, ya ce injinan inganta uranium sun lalace kuma Iran za ta dauki matakan mai da martani da bai bayyana ba akan Isra'ila. Jagoran aikin nukiliyar kasar Ali Akbar Salehi ya kira daukewar wutar lantarkin da ta faru a jiya Lahadi ta'addancin nukiliya. Hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa, wani sashe na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido akan shirin atom ɗin Iran, ta faɗa a jiya Lahadi cewa ba ta da masaniya game da halin da ake ciki biyo bayan abubuwan da suka faru, ba tare da ta ba da ƙarin bayani ba. Kasar Japan ta fara yi wa masu manyan shekaru rigakafin COVID-19, yayin da hukumomin Tokyo babban birnin ƙasar suka sanya tsauraran matakai don daƙile barkewa annobar karo na hudu.
Bari mu je ga rahotonmu na farko. Zaman lafiya ginshiƙin ci gaban al'umma. Masana na ganin cewar hanya ɗaya da ƙasa ke iya samun ci gaba shine idan akwai fahimtar juna da haƙuri da juna. wanda a tarihin Najeriya a baya an yi lokaci irin wannan, amma ɗan shekarun nan ana ta samun rikice-rikice a dalilin rashin haƙuri da juna, musamman rikice-rikice na ƙabilanci da na addini. Shugaban wanzar da zaman lafiya a Najeriya, General Abdulsalami Abubakar, tsohon shugaban ƙasar na mulkin soja, ya zayyano matsaloli da suka kai ƙasar matakin da take a yau. A cikin wata tattaunawa ta musamman da na yi da shi a makon da ya gabata, ga kuma abin da yake cewa.
Na farko aka gafarce ni, ɗan jaridu da masu yada surutai-surutai da bai kamata ba su kan ƙara ma wayannan fitilu-fitilu. In ka duba kowane ƙauye ka je a Najeriya za ka ga talakawa a kowane ƙauye, Bahaushe, Yarbi, Yamiri suna zaman lafiya. Ba wanda ya damu da me ya addinin ka kai wani iri ne. To amma irin labaruka da ake bayarwa, ba za ka taɓa ganin wani labarin kirki a ce yau wannan Bayarbe ya je ya ziyarci wannan Bagware ba sun yi biki sun zauna lafiya. Sai dai a dinga ba da labarin a ce Bahaushe ya mari Bayarbe ya tunzare Yamiri. Wa'innan abubuwa duk sun suke kawo wa'innan tasusukan haka. Labari da ake bazawa yana ƙara tunzura fitinoli. Kusan kowane ƙauye ka tafi a da, da an ganka bako mutanen ƙauyen nan za su taru su maka marhaba da zuwa su kula da kai kwana huɗu ma, su ba ka abinci, su tabbata ka samu masauki mai kyau. To amma a halin yanzu da muke ciki yanzu nan, da an ganka bako a gari sai ka zama abin kallo. Sai a dunga maka da wasu da to sai an tabbata kai mutum. Duk irin waɗannan labaru da ake fadawa su ne suke kawo waɗannan fitinu-fitinu. Kuma mutane sukan yi amfani da addini da ƙabilanci su samu biyan bukatarsu. Irin waɗannan mutane ina masu fata Allah ya sa su gane wannan ba shi ne yafi alheri ba. Ai, in kana neman shugabanci ba musulmi ko kirista ne kake za ka yi ma shugabanci ba. Dukka jama'a kake so kai shugabanci da musulmi da krista da wanda bai sallah da wanda ma bai yin addini, dukka na so kai shugabancin su. Kabili za ka ina fata su masu neman shugabanci za su yi makansu ya mulali yi tunanin cewa kowa na su kabili da samu zaman lafiya.
To, ka yi magana wadda ta shafi ainihin 'yan gudun hijira, wanda ake kiyasta cewar akwai 'yan gudun hijira sama da miliyan 6 a cikin Najeriya. Wani irin kira kake da shi ga mahukunta don su kawo ƙarshen waɗannan sansanoni na 'yan gudun hijira da ake da su a Najeriya?
To, ko dai nawa ne ya dai kamata na farko mu tabbata na farko an samu zaman lafiya waɗannan 'yan ta'adda. Ke kawo mutane su gudu su barma inda suke su barma 'yan hijira mun kakkaɓe su. Kuma tabbata mun kakkaɓe su garuruwan da mutanen nan suka taso, tabbata akwai rundunan tsaro masu tsaronsu don a ba su zama lafiya. To amma haka ba zai yi ba kamar yadda nake sabili da aikiyar mutanen nan. Bayan da kowane ƙauye kowane gari a ce dole sai an kaso ta ko 'yan sanda wanda za su iya kawo zaman lafiya a halin yanzu nan da muke ciki, dole sai mun ƙara masu mutane kuma an ba su training.
Ubangiji Allah ya kawo mana mafita. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya gana da takwaran aikinsa na Isra'ila Benny Gantz a lokacin wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya kai a ƙasar da ke gabas ta tsakiya. Austin ya faɗa wa manema labarai cewa mun tattauna akan batutuwan tsaro da yawa da suka haɗa da shirin Isra'ila na samar da tsaro na lokaci mai tsawo da ƙalubalen tsaron yankin da kuma goyon bayan Amurka akan ƙoƙarin daidaita dangantaka tsakanin Isra'ila da Larabawa da kuma ƙasashen da galibinsu na musulmai ne. Austin ya ƙara nanata ƙudurin Amurka na ƙulla ƙawance mai ƙarfi da Isra'ila kuma ya bayyana cewa ziyarar tasa na zuwa ne jin kadan bayan ranar Holocaust Remembrance Day, wato ranar da ake tunawa da Yahuda miliyan 6 da suka rasa rayukansu a kisan kare dangin da aka yi musu. Masu sharhi sun ce damuwar India kan mai da sojojin Myanmar saniyar ware waɗanda suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu a kasar zai sa kasar ta ƙara kusantar China, kuma fargaban yiwuwar samun rashin zaman lafiya a kasar da ta hada iyaka da Myanmar ya sanya New Delhi neman saka baki don warware rikicin. Amurka da sauran kasashen yammaci na sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Myanmar don matsawa sojojin lamba waɗanda suka kaddamar da farmaki akan masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane tun lokacin da aka hanbarar da shugaba Aung San Suu Kyi. Masu sukan lamiri sun jefa ayar tambayar me yasa India, kasar demokradiyya mafi girma a duniya, bata cancanci mulkin sojan ba sosai, amma masu sharhi na cewa New Delhi ta yi imanin cewa ba lallai sanya takunkumin kan Myanmar ya warware rikicin ba.
Masu sauraro labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Za ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com ko kuma ziyartar shafukan mu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da dubdumin su. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Duk a cikin batun na tsaro, alamu na nuni da cewar masu taimakawa harkar tsaro na sa kai da ake kira ƴan bindiga ko ƴan sa kai na da babbar gudunmawa da za su iya bayarwa. Muddin hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a za su ba su goyon baya da ya dace, idan aka yi la'akari da yadda ‘yan banga suka yi musayar wuta da ‘yan bindiga masu yin garkuwa da mutane tare da kubutar da wasu da aka yi garkuwa da su jiya a Sakkwato. Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a game da wannan rahoton.
Duk da yake mahukunta sun nade suna ɗaukar matakai na samar da tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a, amma har yanzu a iya cewa da sauran rena a kaba, domin har yanzu ‘yan bindiga na cin karen su babu bambaka a arewacin Najeriya. A wannan mako ma ‘yan bindiga sun afkawa garin Gwaranyo da ke jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya, inda suka yi awon gaba da wani mutum da matar magajinsa. Sai dai rana ta ɓatarwa ‘yan bindigar, domin ‘yan banga sun yi arangama da su kuma sun ceto waɗanda suka kama. Daya daga cikin waɗanda aka ceto daga hannun barayin ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Bayan sun hita da mu suka kama ta da mu misalin ƙarfe kusan 4 na dare, sannan suka tai da ni can da basu. Bayan muna nan zaman cikin wani rami sai suka ce min to sun ji an ce mai aka kaza so su amshin da ƙarfi ko ya sa kai ko mobile. Wallahi idan mutane sun kuto sai sun kashe ni. Na taso na shiga cikin wata wani kohuwa ka na rami din da ita muna zaune, sai guda ya ce kai wallahi ga mobile nan tai. Yana ce haka nan kawai sai guda harba min bindiga. Sun kashe ni. Ita wannan matar da aka kusa ran sai ta somi, sai suka hau duci suka kama halbe da su da 'yan sa kai. Su 'yan sa kai sun tsaya sun kai jidali da su fa sun kai ƙarfin su da kansu sun kashe ka da gudu. Ina nan an ka shiga cikin an ka cikin suna an ka cikin suna sanan ne tako rami ne zuru hannuna an ka ce sai ni heto da ni heto an ce na haji an ce kakan nan sannan hajjan ta gashi ba ta iya taya sannan ta ko ta heto suka zo suka dauko mu da bisa wani duci aka zo mu bisa babura aka yo gari da mu.
Abubakar Labban Gwaranyo yana cikin ƴan bangar da suka yi ba ta kashi da barayin har suka ceto waɗannan mutanen.
Allah ya tolalle mun yi ba daɗi da su ƙwarar gaske sun kama halbinmu da wuta mu ko muna halbinsu da wuta. Sun haga dai alamar dai ba rawa ba tumami sun haga dai ba nasara a gare su kawai sai gudu sun haka mai. Sannan na mun ka kira yawan ga shi namu ɗan wannan mun ka kira shi sannan ya hito.
Na tuntuɓi wanda 'yan sanda ta jihar Sokoto a kan wannan batun, sai dai kakakinta ASP Sanusi Abubakar kuma na kira shi yana riƙe. A can baya ma ‘yan banga a yankin Raɓa sun fatattaki ɓarayi inda har suka kashe mutane 6. Sai dai ‘yan bangar suna neman haɗin kai daga hukumomi da kuma jama'a domin ƙara inganta aikinsu.
Muna kira ga hukuma domin bin diddigin waɗanda abubuwa su haɗa kai da mu domin mu gwada muku warare waɗanda suke inda bandit ɗanga suke kuma mu muna tahiya a tare da mu duk abin da za a yi za a yi tare da mu.
Akan haka ne masu sharhi akan lamuran yau da kullun irin Professor Tukur Muhammad Baba ke ganin lokaci yayi da ya kamata a hada hannu da duk mai iya bayar da gudunmuwa ga samar da tsaro.
Yanzu inda muke a kasan nan komai duk alama ya nuna cewa jami'an tsaro ba za su iya fa kare mu ba. Sai an fito da wasu hanyoyi da wasu dabaru da za mu taimaka wa mutane ya zama abin da kaman Bature ke cewa first line of defense. Shi ne za ka ga cewa da yawa daga cikinsu 'yan ta'addan nan za su ce kafin a yi sulhu sai an hana 'yan banga suna tsoronsu kamar yadda nuna 'yan banga sun fi su sani yanayin ƙasa da na yanayin jama'a da sauransu.
Masu sharhi akan lamuran yau da kullum na ganin cewa duk da yake wasu lokuta ana kokawa akan yadda 'yan banga ke wuce wuri ga aikinsu amma idan hukuma ta yi musu tsari to za su iya yin aiki yadda ya kamata su kuma taimaka wa tsaro fiye da yadda ake tsammani. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa za a ji cewar sabon shugaban ƙasar Bazoum Muhammad ya bullo da wasu sabbin matakai da nufin tilastawa ministocin gwamnatinsa su himmatu da ayyukan da aka ɗaura musu, wanda a gefe ɗaya kuwa ya soke ayyukan wasu mutane waɗanda ake baiwa hadiman ministoci a can baya. Sakamakon lura da yadda irin waɗannan ofisoshi ke zama ƙarin lalura ga baitul malin ƙasar. Ga Sulai Mummuni Barma ɗauke da ƙarin bayani.
A taron majalisar ministoci na farko da ya gudana a washegarin fitar da sunayen mambobin sabon gwamnati ne shugaban ƙasa ya sanar da su sabon tsarin da yake shirin shimfidawa wajen tafiyar da al'amuran mulkin ƙasa. Saboda haka daga yanzu ya zama dole kowane minista ya gabatar da rahoton ayyukan da ya gudanar a tsawon watan da ya shuɗe. Matakin da Tsayyabu Lawan Sallauna CCDR ya yaba da shi saboda cewarsa tsari ne da ka iya zaburar da jami'an gwamnati akan aiki.
Shi gwamnati ake yin shi don saboda a warkar da matsaloli wanda al'umma take da. Ya kamata 'yan gwamnati su san da zamansu zama al'umma ne. To wannan kalamin ne shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya ce ma ministocin shi ku tsaya ministoci na al'umma ba ministoci ba an yi ku don ku je ku shiga cikin gidajen ku ko ku shiga mota mai kyau ku zamana. Ya kamata duk abin da ke mutane ke hibi kan hanya ne cikin daji ne cikin gari ne ya zamanto kunnuwan ku buɗe suke kuma kun yi la'akari da wannan domin kun magance abin.
Wani abin da ke zama sabon tsari a tarihin jagorancin al'amuran zartarwa a wannan ƙasa, Muhammad Bazoum ya soke mukamin daraktocin da ke matsayin hadiman ministoci wato director da cabinet da nufin takaita larurorin da ƙasa ke fama da su. Shugaban haɗakar ƙungiyoyin rowa da dambashi son Allah wani yake kallon matakin a matsayin wani ci gaba cewa ya yi zartar da shi abu ne da ya danganta da jajircewar shugaban ƙasa.
Banciya ba zai iya ba amma na san da sai ya jaye hannu rigar shi tunda mun san wanda haraka ministoci shike ga zuwa a ƙasar ga tunda tun gudanar da su in ya zamanto bisa haraka ta tsorai an kai dan kana dan siyasa dan ka kama min ba dan ka iya aikin ba an ka azaka to kaga irin wannan abin sai mu ce to tunda mutane sun saba da banza in kai minista na to kai ka kai kololuwa inda za ka yi abin da kaso ba bisa doka ba ma mugun sabo ne wanda an ka sa cikin aikidodi na mutanen mu ce ya 'yan siyasa. Kenan in ya zoce zai kara shi to sai ya yi gaskiya.
A ra'ayin sakataren kungiyar CAD Kabiru Isa su ma 'yan rajin kare demokuraɗiyya na da rawar takawa wajen shimfiɗa wannan tsari da ke zama wata hanyar murƙushe miyagun ɗabi'un da aka yi fama da su a zamanin baya.
Nijar ta duka 'yan ƙasa ce gaba ɗaya a duk lokacin da an ka ɗauki wani abu wanda zai sa ƙasa ta ci gaba to lokacin nan duka ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya kamata shi ba da goyon baya wanda ke kawo neman yin zagon ƙasa ko wane ne za a hidda shi daga cikin system ko wane ne tunda shi bai aminta abin ba tunda dama daga cikin ta akwai amana wadda an gaba mutum akwai yarda wadda ke sa a baka alƙawari ka tabbatar da shi haka nan za mu hito mu sa ƙaho wando guda da duk wanda ke son shi hana Nijar ta ci gaba.
Karkasa manyan mukamman gwamnati a tsakanin jam'iyyun ƙawancen da suka lashe zaɓe wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da talakawan Nijar suka jima suna kokawa da ita ganin yadda abin ke zama tamkar wata hanyar kashe mu raba a tsakanin 'yan siyasa wanda kuma a ƙarshe ke zama babbar diya a wuyan gwamnati. Dalili kenan ake alakanta sabbin matakan na shugaba Muhammad Bazoum da ƙudurorin da ya ayyana a jawabinsa na rantsuwar kama aiki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To ubangiji Allah ya sa mu dace baki ɗaya. Masu sauraro, kada dai ku manta kuna tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi Hausa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta yau Litinin. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, a yau shirin namu zai daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata ne, inda muke jin wani yunkuri majalisar dattawan Najeriya take yi a tsakanin waɗanda suka yi karatun digiri a jami'o'i da waɗanda suka yi karatu a kwalejojin kimiyya da fasaha, don ganin an ba su kulawa daidai da daidai. Sanata Ahmad Babba Keita shine shugaban kwamitin asusun kula da makarantun gaba da sakandare, ya ce suna iya bakin kokarinsu don kawo daidaito a tsarin.
Saboda ka ɗan wata sabon majalisa ta zo ta shiga, to sai an sake wani. To amma alhamdulillah yanzu duk matakan da ake neman a dauka na adeje ta wannan abun an samu, sai dai kuma akwai koreye-koreye a kan shi wannan kudirin. Akwai wanda ba su yadda ba, kamar mun samu wakilan babban sakataren gwamnatin tarayya ɗaya daga cikin abin da ake cewa establishment sun zo nan gurin, sun ce su ba su yadda da wannan tsari ba. Akwai korehe-korehe na jami'a cewa daga babbar ma'aikatar da suke kula da jami'o'in ƙasar nan cewa to in kai haka yanzu MBTE ofisin da yake kula da makarantu irin waɗannan, to shi kuma ya zaka da shi, zaka hada su ne wuri ɗaya tunda in ba wannan bambancin to za su dawo kamar ƙarƙashin jami'a kenan. So in babu wannan ya za a yi, so waɗannan waɗansu abubuwa ne wanda yanzu masana harkai muke ta tattaunawa da su na yadda za mu ga an samu daidaito kuma ƙudurin ya cimma ruwa.
Distinguished, me yasa kake ganin irin wannan ƙorafe-ƙorafen ke ci gaba, domin waɗanda suka yi HND da waɗanda suka yi digiri tare fa suke bautar ƙasa, to me yasa ba a yi waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba?
To dalilin da yasa muka kirawo wannan dandalin kenan, domin mu samu kyakkyawan fahimtar menene yasa aka samu wannan bambancin. Daga inda Allah ya sa muka saurari jama'a muka samu dalilai, in dalilan suna da ƙwari to sai mu ce wannan abun bai yi ba, amma in bai da ƙwari babu wani dalili, wannan ma zalunci ne ni a wurina. Saboda haka kuma kamar yadda na ga muku daga farko shine mutane da yawa sun zo suna goyon bayan wannan kuduri da aka kawo, amma akwai baka rasa dama masu koke kan irin waɗannan abubuwan. Amma menene maslaha shine a yi amfani da masana da masu ilimin abu domin su hiddo da wata hanya wadda duk waɗannan ƴan koraye-korayen da ake za a iya magance su domin a samu a cimma matsaya.
Mai girma sanata, wannan batun kamar yadda ya ɗauki hankalin mutane ƙwarai da gaske, musamman ma ɗalibai da suke fitowa daga waɗannan makarantu guda biyu, an yi zaman jin sauraron ra'ayoyin jama'a kan wannan batu da masana wannan fanni. Kwamiti aikinsa ne zai rubuta shawarwarinsa ya miƙa zauren majalisa domin yin muhawara.
Distinguished, wannan batu ya ɗauki hankalin mutane ƙwarai da gaske, musamman ma ɗalibai da abin ya shafa. Wani abu ne ya ɗauki hankalin kwamiti da za ku kai gaban zauren majalisa a lokacin da za ku rubuta rahoton ku?
To alhamdulillah wannan ba sabon ƙorafi bane ba, ya dade wurin majalisa uku yana shiga yana hita yana lalace, amma ba a taba kaiwa inda aka yanzu ba. Dalili shine a wannan kudurin ma daga cikin majalisa ya fito, aka da aka kawo shi kwamiti dina don mu bincike mu ga menene gaskiya lamarin domin a samu matsaya. Da yawa sanatoci sun ba da goyon baya tun ma kafin ya zo dandalin sauraron koke-koken jama'a, sun ba da goyon bayan a yi canza ma wannan abun fasali. Ya kamata a kalle shi da idan basira domin a samu mafita. To ina tabbatar da cewa wannan karan shi kudurin zai samu damar wucewa. Dalili saboda mutane da yawa suna ta tambaye kansu wai dan Allah me yasa ake samun wannan bambanci, ba kamar la'akari da cewa waɗanda suka je waɗannan makarantu na HND da na ma diploma nasu suna iya tuwa yau gobe su fara aiki amma dan degree in ma ya fito daga degree din sai ya je yayi koyi aikin saboda abinda aka koya maka ba a bayyane yake ba su kuma wadannan makarantun an riga an koya maka ya bi maka jiki saboda haka ina ganin wannan kudurin zai samu wuce insha Allah
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu sanata Ahmad Babba Kaita da kuma wadda ta taimaka wajen hada shirin Madina Dauda sai wadda ta daidaita muna sauti Julie Lazarus Gresham nini naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia bis salam
shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fako hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane
kanzu kuma bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kuka aiko muna ta hanyar sakon email
Sakonmu na farko ya fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi wanda yace VOA Hausa ina tur da Allah wadare da mummunan kisan da aka yi wa sojojin tarayyar Najeriya har kimanin 11 da wannan nake kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo wajen daukar mataki ne karfi ga dukkan masu hali makamancin wannan Sai sakonmu kuma na gaba wanda ya fito daga Comrade Buhari Yahaya Guru, sakataren kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar Guru, inda yake cewa hatara da kifi na ganin ka mai jar koma. Na fara da wannan karin magana ne ganin yadda watan Ramadana ke dab da tsayawa, inda ƴan kasuwarmu ke karawa kaya farashi duk da irin kiraye-kirayen da ake musu da su sassauta wa talaka, su yi azumi cikin walwala, Allah ya kyauta. Wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito ne daga Hassan Dogon Faci wanda yake Assalamu alaikum VOA Hausa tabbas ƙasar mu Najeriya tana cikin mawuyacin hali na hare-haren ƴan bindiga da sauran matsaloli masu yawa to amma fa idan an bi ta barawo ya kamata a bi ta mai bisawo domin shi shugabanci na Allah ne kuma yana bada shi ga wanda ya so a lokacin da ya so ya kamata al'umma mu riƙa yi ma shugabanninmu addu'a ta gari domin idan kai ma shugaba addu'a ya lalace to mu ne zamu ji a jikinmu idan kuma ya gyaru to mu ne zamu ji dadi da fatan Allah ya shiryar da shugabanninmu amin Allah ya ba mu ikon yi masa addu'a ta gari to da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku
To a gaida Hanifa Isa da wasiƙun masu sauraro. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu shirin mu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar Kamaru. Karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Na ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen har ma da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta Yamma. Amma kamun mu sallama da ku, bari mu miƙa sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga mai sauraron mu a koda yaushe, Hajiya Samira Mustafa Bawa, uwar gidan Alhaji Nasiru na Makka. Ta da fatan suna cikin koshin lafiya da iyalansu baki daya. Allahumma amin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham, nini naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia bis salam.